الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan wuri mai albarka, a wannan gari mai albarka, wato Futuk. Kuma mun haɗu ne don mu tattauna abubuwan da ya shafi addinin mu, addinin Musulunci, wanda kusan har na rasa ta ina zan fara, saboda abubuwan da ya kamata a yi magana a kansu suna da yawa. Wato kamar yadda wani yake cewa, takasaratu suyudu ala furashin wala ya dari kurashin ma ya sujudu. Mutum ya je farauta sai bareyi suka masa yawa, ko ta ina barewa nan gada nan ya rasa ma wanne ne zai kama. To abubuwan da ya kamata a yi magana a kansu abubuwa ne masu yawa, amma muna roƙon Ubangiji subhanahu wataala ya sa dukkan abun da za mu faɗa ya zama mai amfani ne. Abu na farko dai, bayanan za su zama daki-daki, abun da ba mu taɓo shi ba muhimmi, wataƙila gobe kuma abin da mu yi magana a kansa, saboda yau ɗin zai zama kaman somin taɓi ne, gobe za a yi karatu. Shi addini gaba ɗayansa ya ginu ne akan nasiha, wato da wa'azi. Idan mutum ba a masa nasiha, ba a masa wa'azi, to kamar bishiya ne ka zo ka dasa ta ba ka sa mata ruwa, ko shakka babu za ta lalace. To haka nan ɗan adam ko musulmi yake buƙatan kullum a dinga tinata masa, wato abin da ya shafi addininsa, kullum a dinga karantar da shi, ana tinatar da shi, ana yi masa tarbiya, ana masa wa'azi, ana masa umarni da kyakkyawan aiki, ana hana shi mummunan aiki. Idan ana yin haka yau da gobe, to kullum imanin mutum ƙaruwa yake yi, tsoron Allahnsa ƙaruwa yake yi, to addininsa sai yayi kyau. Amma daga lokacin da aka rasa wa'azi, aka rasa karantarwa, aka rasa hana munanan ayyuka da umarni da kyakkyawan ayyuka, to ko shakka babu addini yana yin rauni. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya tsinewa Banu Isra'il, su ne Yahudu da Nasara, da sababin ba ta yi wa juna nasiha. Yake Ubangiji ta'ala yake, lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Allah ta'ala ya tsine wa Banu Isra'il, su ne Yahudu da Nasara, a bisa harshen Annabi Daud alayhi salatu wassalam da harshen Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Me yasa? Saboda munanan ayyukan da suke yi da kuma ƙetare iyaka. Ubangiji ta'ala yake sun kasance ba sa hana juna munanan ayyukan da suke aikatawa. Kawai za ka ga ɗan uwanka yana mummunan aiki, amma ba za ka masa nasiha ka ce wane bai kamata kai ba, wannan ma ya gani yana shiru. To Allah ta'ala bai tashi tsinuwan sai ya haɗa da mai yin mummunan aikin da wanda ya bari ana yi bai hana ba, duk gaba ɗaya Allah ta'ala sai ya tsine musu, sai tsinuwa ta sauka a kansu. Ma'anar tsinuwa shine Allah ya nisanta su, ya kore su daga rahamarsa, za su samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka al'umma sukan zama akwai alkhairi a cikinsu idan akwai umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kun kasance mafi alkhairin jama'a, in ji Ubangiji ta'ala, ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan ba Yahudu ba Nasara, wajen su tsine musu aka yi da sababin ba sa wa'azi. To Ubangiji ta'ala sai ya ce mana, mu kuma al'umma manzala ta sunna, yake kun kasance ku ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar a bayan ƙasa domin amfanin jama'a, saboda kuna umarni da kyakkyawan aiki, kuna hana mummunan aiki. Wannan da shine muka bambanta da Yahudawa da ainihin wa'inda ake cewa wato Nasara. Shi yasa Ubangiji ta'ala wa ta'ala yake cewa, wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Lalle a cikinku a samu wasu jama'a wanda za su tsaya suna umarni da kyakkyawan aiki, suna hana mummunan aiki, suna kira zuwa ga addinin Allah, shine alkhairi. Wa'innan wa'inda a cikin al'umman da aka samu irin waɗannan jama'a a cikinsu, waɗannan su ne marabbanta, wato su ne da za su samu rabo gobe kiyama, su ne wanda za su tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. To idan babu tinatarwa, babu wazantarwa, ko shakka babu mutum zai ɓata. Duk a duniya idan ka ga mutum ya ɓata, ɗayan biyu ne: in ma ya zama jahili ne ko kuwa mai son zuciya. wato jahilci yana badda mutum, haka nan son zuciya yana badda shi. Shi jahilci shine baka san ma me alkhairi ba balle ka yi shi, baka san sharrin ba balle ka naka nisance shi. Saboda haka duk wanda akwai jahilci a tare da shi bai fahimci addini ba, to batansa abu mai sauki ne, don bai san menene mai kyau ba yayi, bai san kuma menene mummunan abu ba ya bari. Sannan na biyu kuma shine wato son zuciya. Idan mutum ya san gaskiyan ya danne bai aiwatar da ita ba, to wannan yana bin son zuciyarsa ne. Saboda haka shi ma yana ɓata mutane. Wayannan jama'a guda biyu, Yahudu da Nasara, sun ɓata ne saboda jahilci ko son zuciya. Su Nasara sun ɓata saboda jahilci, ba su ma fahimci addinin ba, balantana su ɗabbaka shi. Su kuma Yahudawa sun ɓata saboda son zuciya, sun san gaskiyan suka take saboda akwai malamai a cikinsu. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ya siffanta Nasara da ɓatattu, ya siffanta Yahudu kuma da waɗanda ya fushi da su. Shi ne kullum a cikin sallah kana cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kana roƙon Allah Ta'ala ya shiryar da kai tafarki madaidaici, tafarkin waɗanda ya yi wa ni'ima, su ne annabawa da siddiƙai da shahidai, wanda Ubangiji Ta'ala ke cewa faman yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima na annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah na gari. To kullum muna roƙon Allah Ta'ala ya samu daga cikin bayin Allah na gari.